بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شاتكوس نيوكو شاتكوس غواتن جماد الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة دبو دايا داريه دا أربعين دا بيار ودى تيدي دا بيو غواتن شا بيو ميلادية تدبو بيو دا عشرين دا أوكو كماريان دا منصاب هدوا أولنا مجلس مي البركة نمس أبين أمير لكي تكون ونن انقوا تهو سوازورت أتكن برنن كانو domin gabatar da karatuttuka duk mako to a irin wannan rana ta asabar mukan gabatar da littafin Fathu Rabbil Bariya bi adillatil iziyya fi fiqh al malikiyya littafi ne wanda ainihin wato yake sharhi na babban littafin iziyya wanda satin da ya gabata muka kai kusan darasi na karshe a wannan littafi sai dai mun rage darasi guda daya wanda muke fata da kuma sa ran insha Allah shi mawallafin littafin Professor Muhammad Mansur Sakkwato hafizahullah insha Allah muna sa ran zai zo kuma in yazo shi zai karanta wannan darasi na karshe da kuma duk jawaban da za a yi shi yasa muka jinkirta shi wannan darasin na karshe da fatan da kuma sa ran zuwan shi ainihin mala to kafin nan sai mu ga kada zauna dama bisa al'adar karatuttukan mu na majalis duk littafin da aka gama mukan yi kokari kuma mu sanya wani ya maye gurbin sa dan a dora a ci gaba to ganin shi wannan littafi na iziya din ko sharhin iziya ba mu karkare shi ba to maimakon mu tsaya kafin mallam ya zo ya karanta darasin karshe mu ga bari mu yi amfani da wannan dama mu karanta wani littafi mai matukar muhimmanci musamman a wannan lokaci da muke rayuwa a cikin sa wato littafin shine Tarbiyatul Aulad fi Dau'il Kitabi was Sunna Tarbiyatul Aulad wato tarbiyar yara a hasken Al-Qur'ani da Sunnar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinka na uba ko kuma wanda yake shirin zama uba to a cikin wannan littafi da izinin Allah da taimakon sa musamman kamar yanda nake ta maimaitawa a wannan lokaci da muke rayuwa wanda ana fama da tabarfarewa tarbiya wanda kuma ko da yaushe malamai suna ta yin lakcoci da sauransu ana ta tattaunawa game da wannan a gabata tabarbarewar tarbiya ina mafuta tabarbarewar tarbiya ya za a gyara laifin waye duk dai zaka ga lekcoci nan malamai suna ta yi saboda lalacewar tarbiya ta yara da tabarbarewar ta yana damun dukkanin wasu ma'abota hankali cikin iyaye da malamai da sauran jama'ar gari to sai mu ga insha Allah wannan littafi zai iya zama mana jagora za mu karanta shi da fatan wannan littafi ya zama ya magance da yawa daga cikin matsalolin da suke addaban mu a cikin al'ummar mu da gidajen mu game da abin da ya shafi tarbiyyar yaya to shi yasa wannan littafi ko shakka babu zai yi matukar fa'ida sosai musamman duba da yanayi da ake ciki. Babban malamin da ya rubuta wannan littafi shine Abdussalam ibn Abdullah As-Sulaiman, ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na ƙasar Saudiya. Kuma da izinin Allah, kamar yadda muka saba, duk sanda za a karanta wani littafi mukan ɗan ce wani abu game da tarihin marubucin littafin, don mu zamto ala basiratin game da ainihin wato shi ainihin wato littafin. Da haka za mu karanta takaitacciyar tarjama ta ainihin wato shi wannan littafi insha Allah, ko tarjaman mai littafin. Yawwa, sannan kuma kafin in shiga tarjaman mai littafin, littafin mun yi alkawarin satin da ya wuce za mu karanta. To har ma an yi ƙoƙarin hanyar da za a yi a samu littafin, sai kuma wasu bayin Allah suka siyi kwafi kusan 150 na ainihin shi wannan littafi, don a raba wa 'yan uwa mahalarta don su samu lada na karanta wannan littafi. Da haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi, Allah maɗaukakin sarki ya maye musu da mafi alkhairin abinda suka bayar na kuɗaɗensu wajen wannan aiki na alkhairi. Sannan mu da za mu karanta, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon jajircewa da samun sabati, don galibi za a ga ba farawa ba kaiwa ƙarshen. Duk littafi akan fara shi, amma wani lokaci sai ka ga kafin a ƙare wannan ya yi can, wannan ya daina zuwa da sauransu. Su dai na san wanda suka sai littafin, babban fatansu duk wanda ya shiga hannunsa ya zamto yana halarta har a fara a ƙare. Wannan yana daga cikin abin da za su ci gajiya na ainihin wato siyan wannan littafi. Da haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lafiya, ya kuma ba mu aron lokaci ɗin, ya kuma ba mu jimiri na karanta wannan littafi har zuwa ƙarshensa, kamar yadda muka fara da kowa, kuma a ƙarasa ko a gama shi da kowa. Kuma musamman kamar yadda na ambata, gaskiya littafi ne da ba wanda baya buƙatarsa a wannan lokacin, a matsayinka na malami, a matsayinka na uba, a matsayinka na wa, a matsayinka na dattijan unguwa, a matsayinka na shugaba, a matsayinki na uwa, a matsayinki na malama, ko dukkan wanda ya kama da haka. Da haka dai ana buƙatar wannan. Kuma dama a can ranar Lahadi muna karanta littafin da ke magana akan zamantakewar aure, to kuma ga littafin tarbiyyar yara. Allah ya sa mu dace. Wannan malami Abdussalam ibn Abdullah Sulaiman, wato malami ne wanda yake fitaccen malami, kuma kamar yadda na ambata a ƙasar Saudiya. Wannan malami yana ɗaya daga cikin malaman lajinatu da'ima lil fatwa na ƙasar Saudiya, sannan yana ɗaya daga cikin mambobi na hay'atu kibarul ulama na ita ainihin wato ƙasar Saudiya. Sunansa kamar yadda aka ji, Abdussalam ibn Abdullah. Sunansa Abdussalam ibn Abdullah ibn Muhammad As-Sulaiman, ɗan ƙabilar Bani Tamim ne. Ta ɓangaren uwa kuma nasabarsa tana komawa zuwa ga dangi na Al-Husayn daga An-Nawasir, dai daga wannan ƙabila ta Bani Tamim. An haife shi a birnin Riyadh. Ana kirga Al-Sheikh Dr. Abdussalam daga fitattun ɗaliban Samahatul Allama Al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz, ɗaya ne daga cikin almajiransa, inda ya yi karatu a wajen a Sheikh Bin Baz tsawon lokaci tun daga shekara 1407 kuma an ce ya lazumci shi a Sheikh Bin Baz kuma yana daga cikin abinda malamai suke so a samu dalibai waɗanda suka lazumci malam to in an samu irin wannan za ka ga akan samu wato akan samu dame ido daga ƙarshe domin waɗanda suka lazumci malam za su samu karatu mai yawa wanda su ma za su ci gaba da yadawa domin ilimi haka ake so a ta yada shi daga inda aka dauke shi kai ma ka ƙara da shi gaba ya halarci darasussukan Sheikh Bin Baz har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar Bin Baz ma'ana ya ci gaba da karatu ba karatu na shan fatefate ko kuma tsalle-tsalle ko kuma ga mutum shi ba wata bai ta kusufi mutum sai ya ganshi ya dan zo haka dan yi walkiya haka ya dan yi flashing sai kuma kaga ya dauke sai wani lokaci ka ganshi duk ga su ina dan ganin masu wannan flashing din to shi ainihin Abdulsalam gaskiya ba irin wannan flashing din ya dinga yi wa karatun malaminsa ba ya lazumci karatun malamin har zuwa ƙarshen rayuwarsa ya fitar da wato karatuttukan da shi malamin malaminsa Bin Baz ya yi inda ya sa Al-Majmu'atul Baziyya cikin mujalladi 8 daga darasussukan shi Bin Baz nau'i daban-daban ya ba da kulawa sosai shi wannan malamin Abdulsalam wajen tattara wato kasa-kasai musamman na shi wanda Bin Baz ya dinga gabatarwa a karatuttuka inda ya mayar da su kamar suka zama ainihin wato littafi ya yi karatu a wajen malam Bin Baz ya karanci littafai da dama daga cikin irin littafan da ya karanta a gaban malaminsa ya karanta tafsirin Ibn Kathir ya karanta tafsirul Bagawi ya karanta kitabut tauhid ya karanta sahihul Bukhari ya karanta sahihu Muslim ya karanta sunanin Nasa'i di ya karanci waɗannan a gaban malaminsa Bin Baz kamar yadda shi wannan malamin Abdulsalam Ibn Abdullah Ibn Muhammad As-Sulaiman har wa yau ana lissafa shi daga cikin fitattun gwarazan ɗaliban Sheikh Salih Fawzanul Fawzan inda ya lazumci wannan malamin shi ma tun daga shekara ta 1408 Hijiriya kaga kenan bayan rasuwar Bin Baz ko kuma bayan haduwarsa da Bin Baz ko fara karatunsa da shekara daya domin Bin Baz an ce yayi karatu a wajensa daga shekara 1407 to shi kuma 1408 ya sake zuwa ya lazumci a Sheikh Salih Ibn Fawzan al-Fawzan inda nan ma ya karanci littafai da dama a wajensa kuma ba shi kadai ba yayi karatu a wajen malamai da yawa daga cikin waɗanda yayi karatu a wajen su yayi karatu a wajen Muftil Am Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh yayi karatu a wajen Sheikh Abdullah Ibn Jabrin yayi karatu a wajen Sheikh Abdurrahman Al-Barrak yayi karatu a wajen Sheikh Abdul Aziz Ar-Rajihi sannan yayi karatu a gaban Sheikh Salih Sadlan da wasunsu kuma ya ci gaba da yin karatunsa na zamani inda banda wannan karatu da yake wajen wayannan malamai yayi karatu na nizamiya inda ya ka bayan yayi wato gama secondary yayi digirin sa na farko yayi digirin sa na biyu ya kuma yi digirin digirgir inda ya samu darajar doctora a wani fanni da ake kira da fiqhul muqaran a nan yayi wato yayi takhassusi wajen fiqhul muqaran an fahimta ko fiqhul muqaran a ainihin wato al-ma'hadul ali lil qada a jami'a ta al-imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyya kuma ya fitar da sakamakon mumtaz an ayyana malamin Abdulsalam ibn Abdullah bin Muhammad As-Sulaiman an ayyana shi a matsayin wato ɗaya daga cikin udu wato memba na hay'atu kibarul ulama a shekara ta 1440 sannan har wa yau memba na lajnati da'ima lil fatwa sannan kuma an ayyana shi a matsayin ya jagoranci al-ma'ahadul ali lil qada a jami'ar dai da ya gama jami'ar imam muhammad ibn sa'ud sannan shine muassis wato wanda ya assasa wata cibiya da ake kira da ad-da'awatul khairiyya ad-da'awatu al-khairiyya sannan har wa yau shine mushrif na al'am ala manzumati ata sannan udhu ne har yanzu a lajnatul ulya li muraja'ati al-kutubud dirasiyya fi at-ta'lim al-'am wal-'ali sannan har wa yau ra'is ne na lajnatu muraja'ati kutubil mawad ash-shar'iyya li at-ta'lim al-'am wa tahsinha wayan duk wato abubuwan da ya rike ne a tsarin aiki da kuma da'awa da karantarwa yayi rubuce da dama daga cikin ta'alifat wato wallafan shi wannan malami akwai ikhtiyarati Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-fiqhiyya wa ara'uhu al-mu'asara mujalladi biyu ne sannan akwai wani littafi nasa silatul guluwi fi takfiri bil jarima sannan akwai littafin nan da zamu karanta tarbiyatul aulad fi daw'il kitabi was sunnah sannan akwai littafin sa shaksiyatul muslim fi azminatil fitan sannan akwai tahqiq da yayi na makhatud fatihil malikil wahhab fi raddi shubahil murtab sannan akwai takhriji da yayi na aqwalul imam ahmad ala kitabi ta'sisin nazar sannan akwai kuma majmu'atun min al-buhuth al-ilmiyya fi al-aqidati wal fiqh al-muqaran wayannan kadan kenan tunda har yanzu yana da rai iya abinda na sani ko abinda yazo mun na ilimi yana nan a rayin su kaga bala iya abinda muka samu kenan tunda bai kai karshe ballanta namu ji ya rasu ko kaza ko kaza wannan dai akalla mun dan tsokano ko mun dan dosano kadan daga cikin tarihin wannan malami dan kasancewa jajirtaccen malami ne ko shakka babu za a fa'idanci da wannan littafi da ya rubuta insha Allah to wannan shine a takeice tarjumarsa sunan littafin dai kaman yanda yake hannun kowa tarbiyatul aulad fi daw'il kitabi was sunna mawallafin littafin kuma shine wanda muka karanta tarjumarsa yanzu Abdussalam ibn Abdullah Sulaiman wanda kuma al-Sheikh fadilatu al-Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan wanda shi ma udhu hay'ati kibaril ulama wal lajnati da'ima ne shi yayi masa muqaddima yayi masa taqdim kuma dama yana cikin malaman sa to ka bude shafi na biyar kaman shine daga nan zamu fara bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahdahu was salatu was salamu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wahdahu shi kadai wassalatu wassalam sira da aminci ala nabiyina muhammad su tabbata ga annabin mu muhammad wa alihi wa sahbihi da iyalansa da sahabbansa wa ba'd wannan kaman muqaddima ce da shi malamin sa yayi kaman sa albarka da ake a littafin na shi Fawzanul Fawzan rahimahullah yake cewa faqad tala'tu ala mu'allifi Sheikh Abdussalam bin Abdullah Sulaiman sai al-Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan yace hakika nayi ittila'i na karanta ko na leka wannan littafi na mawallafin littafin al-Sheikh Abdussalam bin Abdullah Sulaiman wa huwa bi unwan shine littafin mai ainin taken tarbiyatul aulad tarbiyar yara fi daw'il kitabi was sunna a cikin hasken al-Qur'ani da sunna fa wajadtuhu Sheikh Salih Fawzan al-Fawzan yace na samu wannan littafin ko kuma muallafan mufida wato talifi ne wanda yake mai fa'ida sosai wa muhimman kuma yana da matukar muhimmanci fi mawdu'ihi akan mawdu'in sa littafin an yi shi ne akan tarbiyatul aulad to littafi ne mai fa'ida mai muhimmanci a wannan topic wannan mawdu'in na tarbiya faqad ajada fihi yace malamin ya kyautata sosai a cikin wannan littafin wa afada kuma ya fa'idantar fajazahu Allah khaira, yace Allah ya saka masa da alkhairi, wa nafa'a bima kataba, kuma Allah ya amfanar da shi da abin da ya rubuta. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, Allah ya ƙara salati da sallama ga annabinmu Muhammad wa ala alihi wa sahbi. Wannan katabahu Salih ibn Fawzan al-Fawzan uduha hay'ati kibarul ulama, ga kwanan wata nan 5 ga watan 4 shekara 1426. Kun gan shi yana cikin littafin ku? To, bismillahir rahmanir rahim, shi kuma muqaddiman mai littafin. Alhamdulillah, yace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, tsira da aminci su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa ba'd, bayan haka yace laqad an'ama Allahu ala ibadihi ni'aman azimatan, lalle ko shakka babu, Allah madaukakin sarki yayi ni'ima, kuma ni'imar gagaruma ga bayinsa. Wa min a'zami hadhihi an'ami, daga cikin manya-manyan waɗannan ni'imomi da Allah ta'ala ya yi wa bayinsa, ni'imatul waladis salih, daga ciki akwai ni'imar haifar ɗa na gari, wanda ba ƙaramin ni'ima bace. Allah madaukakin sarki ya yi ma ni'imar haihuwar nagartaccen ɗa ko nagartacciyar ɗiya, wannan ni'ima ce, kuma ni'imar ba ƙanƙanuwa ba. Fa huwa amalun salihun, domin shi ɗa na gari kyakkyawan aiki ne, liwalidaihi ga iyayensa, fi hayatihima a rayuwarsu, wa ba'da mamatihima da bayan mutuwarsu, da kaman hannun jari ne mutum ya zuba. Haihuwar ɗa na gari hannun jari, kuma za ka ci gaba da cin gajiya da moriyar wannan hannun jari tun a rayuwar duniya, sannan kuma bayan mutuwa, bayan mutuwar iyayensa za su ci gaba da cin gajiyarsa. Duk abin da ya aikata na alkhairi suna da commission. Idan ya yi sallah, idan ya yi zikiri, idan ya yi karatun alkur'ani, idan ya yi kyauta, idan ya yi sadaka, idan ya sadar da zumunci, duk suna da commission a ciki. Don haka ɗa na gari ba ƙaramin hannun jari ba ne. Na fata an gane. Kama akhbara bidhalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, kaman yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarin haka, min hadithi abi huraira, daga hadithin abi huraira, Allah ya kara masa yadda, yace idza mata ibnu adam, da zarar dan adam ya mutu, in qata'a amaluhu, to aikin sa ya tsaya, illa min thalathin, sai dayan ayyuka guda uku, su kadai ne mutuwa ba ta tsayar da su. Account din mutum ba za a rufe shi ba matukar ya riga ya sa hannun jari a abu uku. Inda ya sa hannun jari a abu uku, to account dinsa ba zai zama doman ba. A inda mutum account dinsa zai zama doman, ya zamanto ya zo haka ya koma haka, ba a samu damar yin iyali ba, ballantana a samar da ɗa na gari, to kaga an samu matsala. To amma mutum zai iya komawa tunda abu uku aka ambata, kila zai iya kamawa ya kama wata tashar, amma dai wannan tashar ana kama ta ne in an samu ɗa, kuma ɗan ya zamanto nagartaccen ɗa. Idan mutum ya haifo watsatsen ɗa, ko kuma ya zamanto ba gudunmawa da ya ba wa al'umma, sai ɗan daba ya haifo wa mutane, to kaga shi kuma idan yana da hannu wajen zaman ɗansa ɗan daba ɗin, to kaga duk yadda ɗan ya yi shi ma yana da commission a ciki. To wannan kaga mummunan commission ne ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗan adam ya mutu, aikinsa ya katse ya tsaya, illa min thalathin, sai ɗayan abu uku, wa zakara minha, sai ya ambaci waɗannan abu ukun, minha daga cikinsu, awwaladun salihun ko salihin yad'ula, awwaladun salihin yad'ulahu, ko kuma mutum ya mutu ya bar ɗa nagari nagartaccen ɗa da zai ci gaba da yi masa addu'a. Walidhalika, saboda haka ne ma kana hatimamul anbiya, annabawa suka nuna damuwa, wassalihina da nagartattun bayi, bizzurriya wajen samun zurriya, kabiran kuma damuwar mai girma. Annabawa sun nuna damuwarsu lokacin da suka dan samu jinkirin samun zurriya, nagartattun bayin Allah sun nuna damuwa sosai akan rashin samun haihuwa ko rashin samun zurriya. Lima ya tarattabu alaihi min alkhair, saboda irin abin da zai ci gaba da jerantuwa akan su na alheri al'azimi mai girma inda suna da zurriya. Shi yasa suka yi ta addu'a, suka yi ta tashi ba dare ba rana wajen roƙon Allah da yi wa Allah magiyar ya azurta su da zurriya tayyiba. Wa kad ahmala hadha al'amra kathiru minan nas, mala yace hakika da yawa daga cikin mutane sun yi ko unkula, sun yi sakaci, wa khassatan game da al'amarin tarbiya, musamman fi hadha az-zaman, mala yace musamman a wannan zamanin namu, ma akathratil mulhiyat, wanda zamani ne da yake tattare da wato abubuwan shagaltarwa masu yawa, ko kuma kace al-mulhiyat, abubuwa masu dauke hankulan yara da yawa, wash-shawagil, da abubuwa masu shagaltarwa da yawa, wal-fitan, da kuma fitintunu. A yanzu ne ya kamata iyaye su ƙara rubanya ƙoƙarinsu, su ƙara ɗamara, su ƙara jajircewa wajen me, wajen su ga cewa sun kula da tarbiyyar yayansu. Domin idan a zamanin da ya gabata babu kasaratul mulhiyat, babu kasaratul shawagil, babu kasaratul fitan, amma magabata a tsaye suke wajen samar da nagartattun yaya, wajen ƙoƙarin kulawa da tarbiyya. To ina ga wannan zamanin da muke rayuwa a ciki, zamanin da al-mulhiyat, abubuwan da suke ɗauke hankalin matasa, hankalin yara ga sunan da yawa, abubuwan da suke shagaltar da mutane ko suke shagaltar da yara ga sunan da yawa, fitintunu kullun sababbi ake ƙara ƙyanƙyasa, kamar yanda na sani kuma kuka sani. Wa jahalil kathiri minhum, kuma a zamanin da yawa daga cikin ƴan zamanin suka jahilci al-hadiyan nabawi, wato shiriyar annabi da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'in, mai yawan bubbugowa fi tarbiyatul aulad, game da tarbiyar yara. Lokacin da ake rayuwa mutane sun zama iyaye ba tare da sun san me yasa suka, wato ba su san menene fikihun zaman su iyaye ba, a lokacin da mutum nauyin tarbiya ya hau kansa shi ma yana bukata a bashi tarbiya, a lokacin da mutane da yawa sun jahilci karantarwar musulunci game da abin da ya shafi tarbiyyar yara, shin in ka haifi ɗa wa me ake nufi da haihuwar ɗa, me Allah ta'ala ya baka a ƙarƙashin haihuwar ɗa? To mutane da yawa sun jahilci karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da tarbiyyar yara. Wa huwa min ahammil umur, tarbiyyar yara kuma na daga cikin muhimman al'amura, allati yajibu alal muslimi al-inayata biha, wanda ya wajaba akan dukkan wanda yake musulmi ya bada kulawarsa akanta, wattiba'aha, da bin wannan koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam akan tarbiyyar yara, lima fiha, saboda abinda ke cikin tarbiyyar yara, min fi'il asbab, na aiki da sabubba, allati arshada ilaiha annabi sallallahu alaihi wasallam, wa'inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusantar, ya shiryar da mu fi tarbiyatul aulad, a game da abin da ya shafi tarbiyar yara. Wa hadha al-kutayyib as-saghir, wannan dan kankanin littafi, jama'atu fihi, na tattara a cikin sa, ma tayassara li, abin da ya saukaka gare ni, min al-kitab, daga al-Qur'ani, was-sunna, da sunna fi tarbiyatul aulad, game da abin da ya shafi tarbiyar yara. La'allahu, ina fatan wannan littafi yakunu, ya zama, mu'inan, mai taimako, wa murshidan, mai shiryarwa lil walidaini, ga uwa da uba, fi tarbiyatu auladihim, wajen tarbiyantar da yayansu. Muna roƙon Allah, yace yana roƙon wannan littafi ya zama haka. As'alullah, yace ina roƙon Allah, an yaj'alahu, ya sanya wannan littafi khalisan, ya zama da ikhlasi na yishi, li wajhihi al-karim, dan neman yardar Allah mai girma, kamala ansa. Mala yace kaman yanda ba zan manta ba, an ashkura shaykhana, na yi godiya ta musamman ga malaminmu ash-shaykh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, wato babban malami Salih ibn Fawzan al-Fawzan, ala taqdimihi li hadha al-kitab, akan muqaddima da yayi wa wannan littafin, ita ce wanda muka fara karantawa. Wa as'alullah, yace as'alullah, ina roƙon Allah, an yaj'ala zalika,
ya sanya wannan aiki da malamin mu yayi fi mizani hasanatihi a cikin sikelin kyawawan ayyukansa wa yubarik lahu kuma ina roƙon Allah yayi masa albarka fi waqatihi wa ilmihi a cikin lokacinsa da kuma iliminsa Abdussalam ibn Abdullah As-Sulaiman al-mudir al-aam li mu'assasat ad-da'awat al-khairiyya shine mudir mai gudanarwa wato na wannan mu'assasa ta ad-da'awat al-khairiyya to wannan shi ma ya gama muqaddimar sa ko sai ya ce al-auladu ni'matun min Allah wa hibatun min za a shiga cikin karatu kenan malai ce al-auladu yaya maza ne ko mata ko duka Allah ta'ala ya hada maka to ka sani yaya ni'matun ni'imaci ba azaba bane kar ka ga yaya saboda responsibility da nauyi ka dinga daukan kamar ni'ima ne ni'ima ne ba azaba bane yaya da Allah ta'ala ke bayarwa ni'ima ce kuma ni'iman nan ba daga gurin kowa ba daga wajen Allah wajibi ne a matsayinka na uba ka gode wa Allah madaukakin sarki akan wannan ni'ima wajibi ne a matsayinki na uwa ki zamto kina sauke wajibin wannan ni'ima ta hanyar yi wa Allah godiya da Allah ta'ala ya azurta ki da da wahibatun min kuma kyauta ce daga Allah babu wata kasuwa a duniya da ake saida yaya ballanta naka ce a to ai kana da kudin ka ba matsala ga kasuwa nan in ka je kasuwa ka zadi jarirai irin wanda kake so in jariri namiji kake so sai dai dan secret society ne kai amma in ba a wannan layin kake ba to da ka gane kyauta ce daga Allah subhanahu wataala wai me ake nufi da alhiba sai ce hiyal ata'u bighairi iwadin shine kyautar da aka baka ba tare da ka bada musanyanta ba ko kyautar da aka baka bighairi iwadin ba tare da ka biya ba wannan ita ce hiba to hibatun min Allah yaya kyauta ce daga Allah qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir lillahi mulku samawati wal ard mulkin samai da kasadin na Allah ya khuluku ma ya sha Allah ta'ala yana halittar abin da ya ga dama ya habu liman ya sha'u inatha yana bada kyautar ƴaƴa mata ga wanda ya ga dama wa ya habu liman ya sha'u dhukur yana yin kyautar ƴaƴa maza ga wanda ya ga dama aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha ko ya hada musu maza da mata ya hada ya gauraya wa mutum wasu daga cikin yayansa maza wasu daga cikin yayansa mata wani kuma a bashi mata zuriyan wani a bashi maza zuriyan wani kuma a yi masa mix a hada masa wasu daga cikin yayansa maza wasu daga cikin yayansa mata wannan duk kyauta ce daga Allah wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah yakan sanya wanda ya ga dama ya zama bakarari lafiyar sa kalau an yi goje-goje an gano kaza din sa kalau kaza din sa lafiya lau zai iya haihuwa akwai possibility ya haihu duk likitoci sun gaya masa amma Allah ta'ala ya ga damar ya zama bakarari na fata an gane wannan ku innahu lalle yanda sha'anin yake Allah madaukakin sarki alimun mai cikakken sani ne qadirun mai cikakken iko suratul shura aya ta 49 zuwa ta 50 qala ibn atiya ibn atiya yace fi tafsir al-muharrar al-wajiz a cikin tafsirin sa mai suna al-muharrar al-wajiz yace bada'a subhanahu bi dhikr al-inas Allah madaukakin sarki ya fara ambaton ƴaƴa mata tashrifan lahunna dan nuna darajar su da daukakar su lalle mata suna da daraja shi yasa da Allah ya tashi cewa yayi baiwa ta ƴaƴa sai ce sai ya fara ambaton mata li yuhtamma bi saunihinna dan iyaye su kula su muhimmantar da ba su kulawa wal ihsani ilayhinna da kuma kyautata musu wa yaqulu wathilah ibn al-asqa radiyallahu an sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wathilah ibn al-asqa Allah ya kara masa yadda yana cewa inna min yumnil mar'ati tabkiruha bil unsa qabla adh-dhakar, yana daga cikin albarkar mace ta fara haifar ƴaƴa mata kafin maza. Wannan yar albarka kenan, tana tashi farkon haihuwar sai ta haihu mata. Wannan Wathila bin al-Asqa yace yana daga cikin abin da ke nuna wannan matar akwai albarka ta tare da ita. Da haka ba wani abin takeici bane da zaka ce kai oh god kai namijin da ka faso gabin nan kai ka gane hika ka san hikimar Allah ne. An gane ko? Saboda haka Allah Wathila bin al-Asqa yace inna min yumnil mar'a, ana gane wannan macen mai albarka ce. Tabkiruha bil unsa, ta fara haifo ƴaƴa mata qabala dhakari, kafin ta haifi ɗa namiji. Li'anna Allah yace shi hujjarsa, domin Allah bada'a bil inas, ya fara da ƴaƴa mata kafin ya ambaci ƴaƴa maza. Wa min yumnil mar'a, yana daga yumnil mar'a ay min barakatiha, yana daga albarkar mace. Wa alamati sa'adatiha, da alamar arzikinta. Fi duniyaha, tun anan duniya ta kabala al-akhirati, tun kan aje lahira. An gane ko? Wannan yana daga cikin alamar wannan matar taka, wallahi ka rike ta da kyau. Ya kamata ka ƙara martaba ta, ka bata ainihin wato ka ƙara mata wato matsayi in ta fara haifo ma ƴaƴa mata. Dan Wathila yace alamar albarka kenan, alama ce ta cewa akwai arziki a gidanka. Annasu arba'atu aqsamin, yace mutane gaba ɗayan su game da abin da ya shafi haifar ƴaƴa sun kasu kashi hudu. Qala Ishaq ibn Bishr, Malam Ishaq ibn Bishr yake cewa nazalat hadhihi al-aya, wannan aya ta sauka ne fil anbiya, akan annabawa, thumma ammat, sannan hukuncin ta sai ya game kowa da kowa. Amma asalin kalmar wato ayar wato ta sauka ne akan annabawa, ta sauka ne game da annabawa, thumma ammat, sannan sai hukuncin ta kuma ya shafi kowa da kowa. Na farko Lut, fa Lutun annabi Lut alaihi salam, abul banat, uban ƴaƴa mata kenan. Lam yulad lahu zakarun, ba taba haifan masa ɗa namiji ba, duk ƴaƴansa mata ne. Annabi Lut alaihi salam ba a taba haifar masa ƴaƴa maza ba, duk ƴaƴansa duka mata ne. Da haka duk wanda Allah ta'ala ya azurta shi da haifar ƴaƴa mata duka babu namiji a cikin ƴaƴansa, yana da salaf. Annabi Lut shi ma haka, Allah ta'ala ya bashi ƴaƴa mata gaba daya. Wa Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam abul aulad, lam yulad lahu untha. Annabi Ibrahim shi kuma uban maza kenan, shi kuma ba a taba haifan masa ƴa mace ba. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida lahu sinfani, shi an haifa masa sinfin guda biyu duka. An gane, yana cikin wanda Allah ta'ala yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha, Allah ya bashi wasu maza wasu mata. Wa Yahya ibn Zakariya, dan uwa wanda ake tafama ya matan har an auro biyu uku, har ma an kure an kai hudu, amma Allah bai bayar ba. To ga Yahya, wannan zai kwantar maka da hankali, kai da Allah ta'ala yasa kana cikin layi na hudu, layin ainin wato aqim. To dan haka Yahya ibn Zakariya aqim, Yahya ibn Zakariya shi kuma aqim ne, bakarare. At-tazwiju fil aya, kalmar tazwij da aka ambata a cikin wannan ayar, gauraye ko kuma hadawa, aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha, da Allah yace aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha, huwa aljam'u bainal banina wal banat, shine Allah madaukakin sarki ya hadawa mutun tsakanin ƴaƴa maza da mata din duka. An bayyanci wannan? To gaba ta gaba mallan yace al auladu zinatun wa fitnatun, ƴaƴan nan da kake kallon su ado ne, a lokaci guda kuma fitina ne. Al-aulad, kada ita baka dadin. Al-aulad zina, ƴaƴa ado ne. Wa fitnatun, kuma jarabawa ne. Qala ta'ala, al-aulad zina, bari a fara daga wato gaba farko, al-aulad zina, ƴaƴa ado ne. قال تعالى الله تعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الله تعالى يقول المال والبنون واتو المال والبنون دوكيا دعايا زينة الحياة الدنيا وانا ادوني نرأي ودنيا rayuwar duniya ba za ta zama ta yi ado ba sai da dukiya sai da yaya wal baqiyatus salihatu amma wanzazzun nagar wato nagartattun ayyuka wanzazzun nagartattun ayyuka khairun inda rabbika thawaban to khairun su suka fi alheri a wajen ubangijinka wajen samun lada sannan wa khairun amala wa khairun amala kuma sune mafi alheri wa khairun amala sune mafi alheri koda baka da dukiya koda baka da yaya in dai kana da baqiyatus salihat to sun fuka tara dukiya sun fuka tara yaya suratul kahfi aya ta 46 wa qala ta'ala allah ta'ala yace zuyyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina an kawata wa mutane san sha'awace sha'awace minan nisa'i na mata an gane ko wal banina da yaya Allah ta'ala ya kawata wa mutane sha'awar auren mata da kuma haifar yaya wannan abu ne wanda Allah ta'ala ya kawata shi a cikin zukatan mutane dukkan kowa yana son yayi aure kuma yayi aure yana son ya haifi yaya ina fata an gane wannan cikin Ali Imran aya ta 14 to wannan ayoyi guda biyu sun nuna ashe yaya ado ne duk da cewa wasu suna nan ba sa san su kuma ko sai ka rasa mutum fikihun da yasa yayi aure yanzu mata suna nan suna ta fama wasu za ka ga wani tun daga auren kafin ma aihu yayi plani ya ce shi baya san haihuwa akwai wanda ta yi sau daya yanzu suna tabbalai ya ce in ta kara wallahi sai dai ta dauki dan sai dai ta dauki nauyin ya dan wani kuma ya ce sai dai kawai su ci gaba da yin azalu a haka za ka yi ta samun irin waɗannan abubuwa yanzu wayannan kisa-kisan su kuma su suka fara yin yawa kaga duk wannan alherin da muke karanta shi kuma wani shedan yayi wanke mu kwakwalwa baya son yaya wannan ya haifi da ɗaya ko da biyu su ya ce sun ishe shi gaba ta biyu shine al-auladu fitna ya'ya kuma sukan iya zame wa mutum fitina qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim Allah madaukakin sarki yace dukiyoyinku da ya'yanku fitina fitina ne kawai innama amwalukum wa auladukum ai auladukum amwalukum wa auladukum dukiyoyinku da ƴaƴanku fitina ne kawai wallahu indahu ajrun azim lada mai girma a wurin Allah yake suratul tagabun aya ta 15 kaga wannan ayar an nuna cewa dukiya takan iya zamewa wani fitina ƴaƴa sukan iya zamewa wani fitina ba kowa bane dukiyarsa take zama fitina a gare shi ba kowa bane ɗansa yake zame masa fitina amma ana so ka gane cewa akwai wanda dukiyar su ta zama musu fitina akwai wanda ƴaƴan su sun zame musu fitina amma in mutun yana neman lada mai girma to na wajen Allah yake bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal minbar yakhthuf watarana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari yana yin huduba iz aqbala al-hasan wal-husayn sai ga jikokin sa al-hasan da husaini sun taho yamshiyani suna tafiya a ƙasa wa yata'atharani suna ta tuntube ma'ana suna tuntube suna faduwa alaihima qamisani ahmarani suna sanye da jajayen riguna fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sako daga kan minbari yana huduba fa ya katse hudubar ya sako daga kan minbari fa hamalahuma ya dauke su su sobin ya koma kan mambari thumma qala sannan sai ce sadaqallah Allah yayi gaskiya innama amwalukum wa auladukum fitna lallai wato dukiyoyinku da ƴaƴayanku fitina ne kawai, jarabawa ce kawai. Ra'aitu hadainil gulamain, naga waɗannan ƴan ƙananan yaran, yamshiyani suna tafiya, wayata atharani suna tuntube, falam asbir na kasa haƙuri, hatta nazaltu, har sai da na sako wahamaltu huma na ɗauke su. ƴaƴa wato jarabawa da ake nufi, akwai su da shigarai, akwai su da shigarai. Yana hudu ba yaga suna ta tahowa ga su, ai musu wankan juma'a an sa musu kaya, suna ta tafiya, suna saurin su taho inda yake, suna ta tadewa, suna faduwa. Annabi ya katsa hudu ba ya sako da kan minbari, yazo ya dauke su ya hau da su kan minbari, yace lalle Allah yayi gaskiya, innama amwalukum wa auladukum fitna, yace kun ga naga waɗannan yara jikoki na guda biyu suna tafiya suna cin tuntube, na kasa hakuri sai da na sako na dauke su. Wannan hadithin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi, hadithin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi hadithi na 1109, Ibn Majah hadithi na 3600, Imam Tirmidhi hadithi na 3774, hadithin Buraida Ibn al-Husayb, Ibn al-Husayb, Imam Tirmidhi yace hasanun garibun, wannan hadithi ne hasanun garib, wa huwa fi musnad Ahmad, sannan yazo a cikin musnad na Imam Ahmad, wato mujalladi na 38, wato shafi ko hadithi na 1099, da kuma hadithi na 22,995, da 995. Wancan hadithi na nawa? To hadithi na 99 zuwa na 100. Jazakumullahu khairan. A mujalladi na 38, hadithi na 99 zuwa, ko shafi na 99 zuwa shafi na 100. قد يشغل الأبناء الوالدين عن طاعة الله. نعم كوبا نمبر قد يشغل الأبناء الوالدين عن طاعة الله. أكن سامي إياين دكي توكي هنكلين إياين سقبرين بن الله. Akan samu ƴaƴa saboda yanda suka shiga ran iyayensu sun zame wa iyayensu fitina, har sun shagaltar da iyayen nasu ga barin bin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah ta'ala ce, ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, kada dukiyoyinku, kada ƴaƴanku su shagaltar da ku, su ɗauke hankalinku ga barin ambaton Allah. Wa man yaf'al dhalik, duk wanda ko ya aikata haka, fa ulaika humul khasiruna, waɗannan su ne tababbu. Allah madaukakin sarki ya ce, ba wani so da zaka yi wa ɗanka da zai raba ka da Allah, babu wani shigaran da ɗanka zai maka ka ganshi ya kama hanyar halaka ka kasa tsawatar da shi, a tsawatar da shi kuma ka dinga bala'i da wanda ya tsawatar da shi, wannan ba soyayya ba ce. Lalle karka yadda ɗanka ya raba ka da addini, karka yadda ɗanka ya sa ka shiga gonar Allah subhanahu wa ta'ala, kar ya shagaltar da kai ya ɗauke ka daga gabarin bin Allah subhanahu wa ta'ala da ambaton Allah. Suratul Munafiqun aya ta 9, wa qala ta'ala, Allah ta'ala ya ce, ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, lallai wasu daga cikin matanku, wasu daga cikin ƴaƴanku abokanan adawa ku ne, maƙiyanku ne, fahadharuhum, ku yi hattara da su. Allah madaukakin sarki ya gaya ma ɗani imane ɗa kaza ne, amma in baka yi hattara ba akwai kuma ɗan da zai kai ka wuta, akwai matar da za ta iya halakar da kai ta zama maka bala'i. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace, ya ku waɗanda suka yi imani, ku sani wasu daga cikin matanku, wasu daga cikin yayanku, shine min tab'idiyya ce, ba duka ba, ba duk matan mutum ce take zama masa fitina ba, ba duk matan mutum ce take zama masa makiya ba, ba duk dan mutum ne ko yayin mutum ne suke zama abokanan adawar mahaifinsu ba, wasu daga ciki suna zamantowa makiyan mazajensu, wasu yayan na zamantowa makiyan iyayensu, fahadharuhum, Allah ta'ala ya ce ku yi hattara da su. Suratul Tagabun aya ta 14, wa qala sallallahu alaihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, al auladu majbanatun mabkhalatun, manzon Allah yace kaga yaya majbanatun suna sa mutun ya zama zabo, an gane zabo ko, suna sa mutun ya zama matsoraci, da in mutun jarumi ne in aka zo wani abu na jarumta yana shigewa gaba to da ya fara haihuwa yaya sai ga ya fara baya ma'ana yaya suna sa mutun ya zama matsoraci an gane ku duk wani dan sababi ka bashi ya haye aure ya fara haifa yaya za ga ya saurara ko ba ku kula da yanda kunnan mutane yake laushi ne sannan yaya mabukhalatun suna sa mutun ya zama ruwaci ga mutun da arziki amma shi tunaninsa in ya bare in ya gina masallaci ko yana gina makarantu ko yana taimakawa bayan Allah kudin kai ya kare ga yayansa yana son su yi karatu mai kyau ga yayansa yana so ya gina musu gidaje yana so ya kai su kasashen waje yana so ya yi kaza to wannan sai ya koyi rowa kila da kafin ya haifi yaya yana da kyauta amma yaya sun sa shi ya zama ruwaci saboda kullun yana tunanin me zai taskace musu me zai ban musu wannan hadithin Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin Musnad mujalladi na 29 shafi na 104 hadithi na 17,562 haka Ibn Majah hadithi na 3,666 hadithin daga hadithin Ya'la bin Murrah al-Amiri radiyallahu anhu bi lafzi da lafazin innal walada mabkhalatun majbanatun lallai da mabkhalatun yana sa rowa majbanatun yana sa tsoro ka duba tamam takharijihi wato cikon takharijin da aka yi wannan hadisin wa tanqidihi fil musnad da kuma nakadi da aka yi a cikin musnad wa qawlihi da fadin sa innal walada mabkhalatun majbanatun ay madannatul bukhl wal jubn ay da gurin zatan rowa kenan gurin da ake zatan ainihin tsoro kenan yani abin da yake nufi annahu yahmilu al-insana 'ala al-bukhl da yakan sanya da wato uba ya zama maruwaci waljubun yakan sa baban sa ya zama matsoraci wayad'uhu ilayhi ma kuma da yakan jawo hankalin uba zuwa ga ya zama maruwaci kuma matsoraci fa yabkhalu bil mal kaga baban sa yana rowa da dukiya ba dan komai ba saboda shi shi yake so ya yi rayuwa mai kyau irin wanda ta fito ta kowa wayatruku aljihada kaga mutun ya ki zuwa jihadi khashyatal maut saboda tsoran kai ya mutu li ajalil walad saboda dan sa an gane ko in ka koma can sama ma ya sake fassara mana majbanatun yakhafu min aljihad khashyatal maut ko wato zaga uba ya fara tsoran zuwa jihadi saboda tsoran kai ya mutu ya bar yaya wa mabkhalatun yamtani'u an sadaqa zaga uba ya fara hana sadaka min ajalil infaq ala adfalihi saboda kudin da yake so ya dinga kashewa yayansa kanana lokaci yayi to sai mu tashi du'aul anbiya was salihin bi dhurriya bin mu karanta yayi zama dai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
jarabawa sun aka ce fitina ai mihina kenan jarabawa yawanci tunda kalmar fitina mun saba amfani da ita tashin hankali ko fitina da wanda aka sani fitinan ma ta zama Hausa an gane ko innama amwalukum wa auladukum fitna jarabawa ne an gane ko da aka kalmar fitina tana da ma'anar jarabawa akwai fitina da ma'anar fitina da ka sani akwai kuma fitina da ma'anar jarabawa da aka ya jarabawa ne to